Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 26 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro sun nuna sabanin ra'ayi kan girmar barazanar da kasar Koriya ta Arewa ke yi a yanzu. Tawagogin wakilan gwamnatin Venezuela da 'yan adawa sun sake komawa Norway don ci gaba da tattaunawa. Sannan yau Lahadi ake muhimmin zaben majalisar dokokin kasashen kungiyar tarayyar Turai wanda zai yi matukar tasiri kan ra'ayin rikau da na sassauci a nahiyar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan jamhuriyar Niger na nuna damuwa game da jan kafar da ke tattare da ayyukan hada kundin rajista da za a amfani da shi a zaben shekarar 2021. Amma hukumar zabe ta Seni ta tabbatar da cewa komai zai gudana kamar yadda aka tsara. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da wani tsohon jami'in tsaro a nan Amurka kuma madakin Saminaka wato Alhaji Garba Suleiman akan tabarbarewar tsaro a Najeriya. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sa na idan kwaya ta narkifa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro sun nuna sabanin ra'ayi kan girmar barazanar da Koriya ta Arewa ke yi a yanzu. A wani sakon Twitter da ya turo daga birnin Tokyo da safiyar yau dinnan Lahadi, Trump ya nuna ja da bayanin da John Bolton ya yi wanda kwana guda gabanin nan ya gaya ma manema labarai cewa shakka babu gwada wasu makamai da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan ya saba ma kudurin Majalisar Dinkin Duniya. Kalaman na Bolton shine karan farko da wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ayyana gwaje-gwajen makaman da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin saba kudurin Majalisar Dinkin Duniya. Koriya ta Arewa ta harba wasu kananan makamai da suka tayar da hankalin wasu daga cikin jami'an gwamnati na da kuma wasu mutane, amma banda ni, inji Trump a sakonsa na Twitter. Tawagogin wakilan gwamnatin Venezuela da 'yan adawa sun sake komawa kasar Norway don ci gaba da tattaunawa da zammar warware dambarwar siyasar kasar ta kudancin nahiyar Amurka. Kasar Norway ta ce za ta jagoranci tattaunawar ta wannan satin. Madugun 'yan adawar Venezuela Juan Guaido, wanda shine kuma shugaban majalisar tarayyar kasar, ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa a farkon wannan shekarar bayan da majalisar dokokin kasar mai wato rinjayen 'yan adawa ta ayyana cewa shugaba Nicolas Maduro ya saki cin zaben ne ta hanyar magudi. Guaido na samun goyon bayan Amurka da wasu kasashe 50 a matsayin shugaban kasar Venezuela na halas. To sai dai duk da haka ya kasa kawar da shugaban na Venezuela mai ra'ayin gurguzu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kai kololo a batun muhimman zabukan nan na majalisar dokokin kungiyar tarayyar Turai a yau dinnan Lahadi, yayin da kasashe 21 mambobin kungiyar ke garzayawa rumfunan zabe. da ake kuma bayyana sakamakon da ke da matukar tasiri a fafatawar da ake yi tsakanin bangaren masu ra'ayin riƙau da bangaren masu ra'ayin haɗa kan ƙasashen Turai. Bangaren 'yan ra'ayin riƙau masu kishin ƙasa da ke son a rage yawan baƙin da ke shigowa Turai, a kuma bayar da iko ga irin wannan wato na irin wannan al'amura ga gwamnatocin ƙasashe zai samu ƙarin kujeru ga dukkan alamu. Ko da yake ana kyautata zaton manyan jam'iyyu za su ci gaba da zama masu rinjaye a wannan majalisa mai kujeru 751 da ke da zama a Brussels da kuma Strasbourg. Ministan cikin gida na ƙasar Italiya mai tsatsauran ra'ayin riƙau, Matteo Salvini, wanda ke jagorantar jam'iyyar League Party, yake kuma ƙoƙarin haɗa kawunan masu ra'ayi irin nasa a faɗin Turai, shi ne kuma ke jagorantar masu ƙoƙarin bijire ma tsarin da ake bi yanzu. Dubban 'yan fursuna a ƙasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci a yau ɗinnan Lahadi, wanda suka shiga yi don su matsa ma gwamnati lamba ta kawo ƙarshen ware madugun 'yan gwagwarmaya da makami Abdullah Ocalan shi kaɗai a wani sashi na fursunan tsibirin Imrali. Da safiyar yau Lahadi, lauyoyin Ocalan suka karanta wata takarda daga Ocalan ɗin ta kiran da a kawo ƙarshen yajin cin abincin. Sau biyu a wannan watan ƙasar Turkiya ta bar Ocalan ɗan shekaru 70, jagoran haramtacciyar ƙungiyar Kurdawa 'yan gwagwarmaya PKK, ya gana da lauyoyinsa hanin wato bayan da ta yi hanin tsawon shekaru 8. Wata kotu a ƙasar Iraki ta yanke ma wasu 'yan asalin ƙasar Faransa 3 hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin shiga ƙungiyar ISIS. Su ne na farko cikin 'yan asalin ƙasar Faransa da aka yanke wa hukuncin kisa. Ana hanzarta yin shari'ar ɗaruruwan mutane akasari 'yan ƙasashen waje waɗanda aka damƙe su bayan da daular ISIS da ke Siriya ta faɗi.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Wasu 'yan jamhuriyar Nijar na nuna damuwa a game da jan ƙafar da take tattare da ayyukan haɗa rijistar zaɓe da za a yi amfani da su a shekarar 2021, amma hukumar zaɓe ta Sini ta tabbatar da cewa komai zai gudana kamar yadda aka tsara. Wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma na da cikakken rahoton.
Wasu jaridun makon jiya ne suka ruwaito cewa ana fuskantar jan kafa wajen soma ayyukan hada kundin rajistar da ake sa ran amfani da shi don gudanar da zaɓukan 2021, lamarin da suka ce ya damu gwamnatin Niger, wacce ta hanyar ministan cikin gidan kasar ta ja hankulan shugabannin kamfanin na kasar Faransa akan buƙatar su farka daga barci. Mafari kenan bangarorin biyu suka kira taron manema labarai don fitar da jama'a daga duhu. Aladuwa Amada shi ne mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Sani.
Kun san abu ne wanda mai sarƙaƙiya dole sai an yi takatsantsan. Muna buƙata aƙalla mutum 7,000 wanda za su taya mummi wannan aiki. Shi ya sanya sati da ya kuce kun shaida akwai rikintamar wanda aka fara a nan yanzu. Kuma yau da safen nan an buɗa na biyu wanda za a ɗauki mutum 6,500. Aiki ne wanda a Nijar wannan gamin ne aka fara shi. Kenan ban mu da kwarewa sosai bisa wannan aiki, shi ya sanya don ku muka nema ina kamfanin da ya kware.
Shi ma wakilin kamfanin Gemalto na kasar Faransa Jean-Michel Dautrieve ya ba da tabbacin cewa komai zai gudana akan lokacin da aka tsayar, saboda haka batun saba alkawali bai taso ba a bisa la'akari da irin darussan da suka koya a yayin gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙasashe da dama na Afirka.
J'ai bientôt connu son métier, j'ai aucun souci à vous dire que les choses se passent tout à fait correctement.
Miliyar ko biliyan 20 na sefa ne ake buƙata domin gudanar da aikin hada wannan kundi da ake ganin zai taimaka a toshe dukkan wata kafar magudin zaɓe A ra'ayin wasu 'yan kasar, rashin cika alkawali daga bangaren Niger ne ya haddasa tsaiko wajen soma wannan aiki, abinda hukumar zaben kasar ta ce ba gaskiya bane.
Wajen harkokin kuɗi babu wata matsala, a bansu daidai maraji. Kashi 30 bisa kashi 100 da lokacin ya zo ma gwamnati ba ta yi wata fatan mararin kuɗi miliyan biyar da 'yan ka ta bamu muka bashi. Daga nan zuwa wata uku ne zan biya wasu kuɗi wanda ake cewa dezem tranche, su ma miliyan uku ne da 'yan ka. Gwamnati ta zuba su cikin wani kwanta a Besiyawo wanda da lokacin ya yi kawai zuwa zan mu ɗauka mu ba shi manto.
Masu rajin kare demokradiyya irin su Abdu Alhashi Idi na kungiyar FSCN na gargadin gwamnatin Nishar akan maganar ɗaukar matakan da za su ba da damar shirya zaɓuɓɓukan da ke tafe cikin kyakkyawan yanayi.
Muna jan hankalin gwamnati kullum, muna kiran shugaban ƙasa. Ba a wasa da zaɓe, zaɓe ba kayan wasa bane, rikicin Afirka tushen shi zaɓe. Kenan ya kamata a ɗauki dukkan matakan da ya kamata, ba wani dogon turanci ba ne. A ɗauki matakai abin ya ƙare a cikin ƙa'idar da aka ce a yi.
A watan Yulin 2020 ne ya kamata kamfanin Jemalto ya damƙa wa hukumar zaɓe ta Seni kundin rajista da katocin zaɓe, kamar yadda yake a rubuce cikin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a farkon shekarar nan ta 2019 a yayin wani bikin da 'yan adawa suka ƙauracewa saboda a cewarsu hukumar ta Seni haramtacciya ce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, a ci gaba da kawo muku rahotanni da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Mun tattauna da wani tsohon jami'in tsaro a nan Amurka kuma madakin Samunaka, wato Alhaji Garba Suleiman, wanda muka fara da tambayar sa bambancin aikin 'yan sanda a nan Amurka da gida Najeriya. Sai ya ce,
salamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin Samunaka. To, a hakikanin gaskiya bambancin da ke tsakanin wato al'amura na harka ta aikin tsaro da ɗan sanda a nan Amurka ya sha bamban da na munanan a gida a Najeriya. Ɗaya daga cikin dalilai kuwa shi ne, wato a nan ɗan sanda ana ba shi kaya na aiki wadatattu wanda suka hada da tun daga kan uniform har takalmi. Banda waɗannan za ka ga akwai su da makami mai amfani wanda yake a lokacin da za a yi amfani da shi. Idan na tear gas ne, idan na taser ne wanda yake ba kashe ka za a yi ba harbin ka, an aka fesa maka shi nan za ka faɗi sume. To, duk waɗannan abubuwa ya kamata a ce mu 'yan sandanmu a gida an yi musu shi. Ba wai a nan ina ce ba su da shi ba ne, suna da shi. Hakikanin gaskiya bai isa ba. Kuma na san akwai lokacin da shi ministan tsaro na gida, Interior Minister Abdurrahman Bello Dambazau, ya yi ta ƙoƙarin yadda za a inganta wannan kayayyaki nasu da uniform da wane ne. Kuma an yi daidai gwargwado iyaka na wanda gwamnati za ta iya a wannan lokaci. A halin yanzu, 'yan sandanmu na Najeriya suna bukatan a ƙara yawansu. Bayan ƙara yawansu, a rika tura su training Amerika ne, Ingila ne, da ofisoshinsu, hatta wanda ma ba yi da wani mukami, a rika tura su suna gano yadda za su rike wato handling, yadda za su sarrafa ta'addanci su maganinta da sauransu. A kayayyakin aikin nan equipment ɗin da muke magana, yanzu misali daga hanyar Abuja zuwa Kaduna, an ce gashi wani ya tare hanya suna fashi. To, in dai ba wayarsu za su yi amfani da shi ba, kayayyaki irin na na'urori masu kai da bayani nan da nan, ya kamata a inganta musu shi, a ƙara musu shi. Da kuma makamai wanda yake wanda kamar wanda su masu ta'addanci suke rike da shi, duk a mallaka musu. To, sannan kuma a lura da wanda yake duk wani abubuwan ba ina ce ba a yi ba ne. Kaga asibiti na 'yan sanda, na ga akwai wani a Abuja wanda ke za a rika lura da iyalinsu da 'ya'yansu in ba lafiya da makarantunsu, a bariki kuma a gyara musu barak, polis barak, a gyaggyara musu.
To, madaki,
idan 'yan sanda ya samu kwanciyar hankali, to zai aike sadaukar da kanshi.
To, madaki, ka yi magana game da abubuwan da ya kamata a yi saboda 'yan sanda su ji daɗin aikinsu, su samu ƙarfin gwiwa. A ɓangare guda kuma akwai batun yadda ake ɗaukar su aiki, da wasu suke ganin an kauce ma abubuwan da ake a zamanin da ta yadda sai an tuntuɓi sarki kafin a san irin mutanen da ikamata a ɗauke su ƴan sanda saboda su kare yankin. Kana ganin idan aka koma kan tsohon tsarin abin zai yi fa'ida fiye da halin da ake ciki yanzu?
To, ka albasi duk masu sauraronmu za su fahimci cewa sarakunanmu nan fa da muke ganin kamar ba su da wani tasiri a abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna da babban rawan gani da su taka. Kuma bayan wannan rawan gani da za su taka, mahimmancinsu yana da yawa fiye da yadda muke zato masu sauraronmu. Saboda sarakunanmu da masu anguwanninmu da dakatawanmu, wato su kansu waɗannan informant ne, wato mutane ne wanda za su riƙa ba gwamnati sirri da abubuwan da ke ɓoye na 'yan ta'adda. Saboda haka idan an zo ɗaukan 'yan sandan nan ko civil defense, duk wani abin da ya shafi force, wato harka na tsaron dukiyar mutane da lafiyarsu da ransu, sarakunan nan fa su za a koma musu. Local government ne, a gari ne, a ƙauye ne, shi sarki da mai anguwa sun san wane ɗan gidan wane ne, na kirki ne ba na kirki.
Madaki, yaya batun ɗaukar ɗan sanda ya aiki a yankin da isa ne? Kana ganin idan aka yi haka, aka haɗa da 'yan sanda na tarayya, abin zai fa'ida koko kawai a ɗau 'yan sanda?
Ƙwarai da gaske, Ibrahim, wato duk masu saurare fa suna jinmu. Abin da nake so mutane su fahimta shine, shi fa yanzu misali sarki an ba shi haƙƙin cewa ana so za a ɗauki a local government ɗin, ko za a ɗauki 'yan sanda 20. Kawai sai dai ka ga a'a wai a ce mutum ya je karɓo wata takarda ya nuna cewa shi indijin ne na wurin. In ya karɓo wannan takardar shi kenan zai apply a ɗauke shi. Ba a san shi yaron nan da aka je aka ɗauke shi na kirki ne ba na kirki ba ne. Kamata ya yi in an ɗauki ma ɗan sanda a wannan gurin, shaki fa yana ƙauye, sai dai tsoron hukuma. Saboda haka idan aka ɗauki yaran nan, sarki da masu anguwa sun san ɗan wane ne, jikan wane ne, amma bar shi a wannan local government nasu ya aiki. In ya tsaya ya sadaukar da kanshi ya aiki, ya ma mutanen shi aiki ne, ya ma 'yan uwanshi, wanshi, ƙaninshi, uwanshi, abokanansa, aminansa, su ya zama aikin nan. To an ɗauki yaro an kai shi Enugu, an ɗauke shi aikin police an kai shi Enugu. Saboda ka da kai shi Enugu nan ba wani abu ya sani da inyamuran nan ba, ko kuma ba ya san al'adarsu, ba ya san kalcansu ba ne, ba ya san shaɗanin garin ba ne. Sannan a ɗauko wani daga can wajen ƙasar Inyamurai a kawo shi a ce ya zo nan, ko kuma daga can ƙasar Yarbawa an kawo shi arewa a ce ya zo ka yi aikin ɗan sanda. Bai san mutanen ba, bai san al'adarsu ba, bai san kalcinsu ba. Saboda haka a nan ka ga shi duk wani abin da ya faru ma sai ya buris. Ba ruwan shi, ku je ku ci kanku.
Kana son a gwama su saboda abin zai fi ƙarfin shi koko ya kake ganin?
Kwanai da gaske, saboda ka ga ko a nan Amerika misali, ka ga na aiki da Boston Housing Police ne. Ba a kai ni can wata anguwa ba, anguwar da nake nan aka aje mu. Saboda mun san duk gidajen da ake wane ne gina gida ne suke sai da ƙwayoyi na maye. Wani gida ne suke wani iskanci na karuwanci. Gidajen da ake da shaidanu anguwar nan duk mun sani. Saboda haka da zaran wani abu ya taso nan da nan za mu ce nan gida kaza ne. Sai a enforcing a tafi.
Alhaji Garba Suleiman, madakin Saminaka kenan, kuma tsohon jami'in tsaro a nan Amurka. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta. A cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa na wannan makon, za ku ji ci gaban tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus, wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar, musamman ma matasa. Sannan ya miƙa masa rahoto kan yadda za a magance wannan lamari. Ya kuma bayyana abin da kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni 6 da ƙaddamar da shi. wakiliyarmu Madina Dauda, wacce ta yi hira da shi, ta ci gaba da tambayar shi kamar haka.
Kun zazzagaye jihohi ne gaba daya wajen bincikenku?
Na farko abinda muka yi da muka fara aiki, muka nemi rihoto-rihoto, wato rihontannin irin kwamiti-kwamiti da suka zauna a baya game da wannan lamarin. Sannan muka gayyaci sanannu experts kenan, su Psychiatrist Association da Pharmacist Association na ƙasa, da shauransu makamantansu, haka duk an zauna da su a nan. Kuma mun ziyarci shugaban NDLEA, shugaban NAFDAC, shugaban Custom, shugaban 'yan sanda, su ne kamar enforcement agencies wanda za su tilasa hana wannan abun, kuma a kama masu yi a hukunta su. To duk mun zauna da su, mun yi wannan a nan. Sannan muka shiga jihohi, kuma duk jihar da muka shiga za mu nemi ƙaramin hukuma ɗaya ita ma mu zauna da ita, da mutanen shi, da kuma kaman ƙauyuka haka. Za mu ga to kunan naku garin ta yaya kuke fama da wannan lamarin, wani hanya kuka bi, kuna samun nasara ko babu, sai mu yi wannan tattaunawa da su, mu kuma mu nuna musu mafita. Suna ba da shawara, kuma ba za a rasa tsintan wani abu ba a cikin maganar da muke tare da su. To duk wannan daga baya za mu zo mu hada report mu mika ma shugaban kasa.
To a garin binciken naku, kun gano inda waɗannan ƙwayoyin ke fitowa su shigo cikin ƙasa Najeriya?
Yanzu a Najeriya masu shan ƙwaya sun kai miliyan 15 masu sha, amma ba wai su ne wato kamar addicts ba, ba lalle addicts ba ne. Addicts di miliyan 3 ne. To ciki abubuwan da ake sha wajen miliyan 15 din, to miliyan 10 suna shan cannabis wato wiwi, sashen miliyan 5 shi ne aka raba su tramadol, su codeine da wa'annan. To wasu daga cikin wa'annan ƙwayoyin ana kawo daga kasashen waje ne, wasu kuma kaman cannabis ai a nan ƙasan ake shuka su, ai amfani da su. So duk wannan muna sane da su. Namu committee mun je port na wato inda jiragen ruwa suke isowa a Lagos, mun je airport na Lagos da na Kano da na nan Abuja, kuma mun je sarari ma iyakan wato tsakaninmu da Niger, muga yadda wasu suke shigowa da wannan miyagun kwayoyin. To duk mun bi wannan, kuma abin da ya rage shi ne a tabbatar da yadda za a sa wata hukuma musamman wanda za ta todo asiri masu shigo da wannan kayayyakin, mu samu su a hukunta su, kuma a hana sadda wannan miyagun kwayoyin, wanda kuma ake yi a nan ƙasan a tabbata cewa kaman ita wiwi ɗin kone gonaki ake gabaki ɗaya. Sannan inda aka kama wasu cikin kwayoyin nan, su ma za a hada a kone su duka. Amma akwai wato law mai fitowa mai ƙarfin gaske, yanzu yana National Assembly, kuma ba da dadewa zai fito, shugaba zai sa hannu, kuma irin masu patent medicine store, masu sayar da magani kawai a rana, kawai ka shimfiɗa kamar kana sayar da gyaɗa, da irin wannan abun ba za a yadda ba, saboda cuta ne ba magani ba ne. To irin wannan, duk wannan dokan zai magani irin wannan lamari.
To dokan nan kwamiti ɗinka ne ya fito da wannan dokar kenan, yanzu take gaban majalisan?
A'a, akwai
tarar da shi.
Wannan mun tarar da shi, shine ake kira Pharmacist Council Law. Wannan mun tarar da shi ne, kuma muna kokari a tabbatar da wannan dokan ta fita. Amma akwai wasu da muka dan yi gyara da aka tura.
Da kanku kuka gyara dokar, kuke son a aika da shi majalisa ta yi aiki a kai?
Akwai wannan.
General Muhammadu Buba Marwa mai murabis kenan, shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, General Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda, sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai.
Garko ni ne Muhammadu Rabi'u na Alhaji dan mai sali a birnin Kwanni. Watan Ramadana wato azumi ne wanda Ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da taso daga Makka zuwa Madina bayan shekara biyu. Allah sabaka mai bayanin azumi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku masu imani, hakika an wajabta muku azumin watan Ramadana da shekara kwana 30 ko 31 ba. Saboda haka duk inda musulmi shiga duniya, indai ya ji fadakarwa manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya, to azumin watan Ramadana ya hawa wajibi, ya zan wajibi akai ne, farilla ne, yisa rukuni ne a cikin musulunci, wanda in mutum ba a sami shi yana ba to a takaice ba da shi ba cikin te manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata, kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an ga ne ko ku ƙasa ku an ga gane shi, to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin watan Ramadana kwana 30 ko 31 babu, shikenan wannan niyyar ta biya buƙata ga duk sauran kwanaki, in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za kuma sai ka sa wata niyya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake buƙatar musulmi shi yasa wajibi ne akan sa shi, kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani ko ce ibada ta Allah ce, amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunanta ya ce shi azumi na wani azumi kadai ne aka samu kana. Hajji ibada ce ta Allah, haka nan zakka, haka nan sallah, amma azumi ne kadai aka samu Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li yu an ajzabi, azumi na wani ne ke ba lada akan sa. Malan suka ce ta miyasta Allah kama suna azumi qarra, yace nashi ne kun shi ke bar saka muku kane. Suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumci ita banda azumi, sujjada ana duka magumci, haka sadaka, haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi, shi in ka yi azumi Allah ne an kai mashi. Saboda shi azumi babu rai cikin sa, babu sum ado wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa wajhallahi, bai don ajiya ba ko don a gani ko da a fadi. Saboda shi haka azumi shi ke, haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga cewa alfijiri ya keto za a hadu rana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala wa assalamu alaikum.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump da mai bayar da shawara ga kasar kan harkokin tsaro sun nuna sabanin ra'ayi kan girmar barazanar da kasar Koriya ta Arewa ke yi a halin yanzu. Tawagogin wakilan gwamnatin Venezuela da 'yan adawa sun sake koma kasar Norway don ci gaba da tattaunawa da zamar warware dambarwar siyasar da kasar ta kudancin nahiyar Amurka ke fama da ita. Kasar Norway ta ce za ta jagoranci tattaunawar ta wannan satin. Dubban 'yan fursuna a kasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci a yau dinnan Lahadi, wanda suka shiga yi don su matsa ma gwamnati lamba ta kawo ƙarshen ware madugun 'yan gwagwarmaya da makami Abdullah Öcalan shi kadai a wani sashi na fursunan tsibirin Imrali. Wata kotu a ƙasar Iraki ta yanke ma wasu 'yan asalin ƙasar Faransa su uku hukuncin kisa bayan da ta same su da laifin shiga ƙungiyar ISIS. Su ne na farko cikin 'yan asalin ƙasar ta Faransa da aka yanke hukuncin kisa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Bill, ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da fatan za a sha ruwa lafiya.
restez branchés.